أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ta'ala ya kawo mu yau 24 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 6 ga watan 5 miladiya 2021. A wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma na watan Ramadan, a wannan masallaci mai tarin albarka masjidin Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, tafsirin yana gudana a cikin suratul A'raf. Da izinin Allah zamu majalisi kenan na 25 a wannan sura mai albarka. Kafin nan akwai tambayoyi da zamu karanta. Wanda ya ce assalamu alaikum, Allah ya kara mu malam lafiya, amin. Malam, dan Allah, menene hukuncin mutanen da suke sallah a waje kuma masallaci bai cika ba? To, ana buƙatar mutane su cika sahun masallaci, sai idan masallaci ya cika na asali, sannan ne ya halasta mutum ya kafa sahun ta waje. Kuma yin son samu ne sahun wajen ya zama ya haɗu da sahun masallaci, haka ake buƙata. Amma baya cikin sunna hatta sahu na gaba bai cika ba ka je ka kafa sahu a baya, baya cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Balle kuma masallaci bai cika ba cikin ƙwaryar masallaci, sai mutum ya je waje ya kafa sahu a can. Zai zama hukuncinsa ya kama da mutumin da ya salla a gidansa. Kaga mutumin da ga masallaci sai ya ce to ga gidan shi yana jin kiran sallah, yana jin muryar liman, saboda haka bari ya salla a gidansa. Kaga wannan bai yi abin da aka ce a yi ba. To, haka mutumin da zai zo ya kafa sallah a waje, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cimmu sufuf, ku cika sahu, wastawu wa atadilu, ku daidaita kuma ku tsaya kyam. Fa inna taswiyata as-safi min tamami as-salah, domin cika sahu da daidaita a cikin sahu yana cikin cika sallah. Kenan mutumin da ya je sallah a waje, ko da ba a ce sallar shi bata yi ba, to sallar shi tawayayya ce, ladan shi tawayayye ne. Ba a tsammanin a bashi lada irin wanda aka ba ma wanda ya sallah a cikin masallaci. Saboda haka mutane su guji kafa sahu a waje alhali cikin masallaci bai cika. Sannan wani abin da ke ƙarfafa wannan, akwai falalar sahun farko, sannan sahun da ke biye masa. Allah ta'ala yana fifita masallata gwaggwadon kusancinsu da liman. Gwaggwadon kusancinka da liman a sallah, to gwaggwadon yadda Allah ta'ala zai girmama ladanka ya kuma girmama darajarka a wajensa. Ai, manzo Allah su sama ya ce da mutane sun san abin da yake cikin lada na sahun farko da kuma a tada iqama tare da su, sai ya zama ba za su samu sahun farkon nan ba har sai an yi ƙura'a a ce wane sahu na ɗaya, kai kuma wane sahu na uku, kai kuma wane sahu na biyu. To, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun yadda an musu ƙura'a saboda girman mahimmancin sahu. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, yana cewa ba kwa son ku yi sahu irin yadda mala'iku suke sahu. Ala tasuffuna kama tasuffu almala'ikatu, shin ba za ku so ku yi sahu kaman yadda mala'iku suke sahu ba? Kaga shi ne wannan. Saboda haka ana buƙatar ya zama an cika sahu a cikin masallaci, sai idan ya cika, to daga nan kuma babu laifi sai a kafa sahu a waje. Allah ya ba mu ikon gyara. Malam, don Allah, akwai wani hadisi wanda yake nuna halascin idan an fito da gawa mata su miƙe? Akwai, ba mata kawai ba har da maza. To, amma dai magana da tafi inganci, an goge hadisi. malamai sun ruwaito hadisin kamar Imam al-Tahawi ya ruwaito a cikin Mushkil al-Athar nasa shabu Mushkil al-Athar da wasu malaman ma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance idan aka zo da gawa sai ya miki amma daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana sama ko an zo an wuce da gawa baya miki kauli rajihi shine ba a miƙe magawa idan aka zo wucewa da ita da ana yi to amma hukunci ne da aka goge shi mun san a cikin shari'ar musulunci akwai abin da ake ce mishi annasu hukunci kaza da amma daga baya kuma sai shari'a sai ta zo ta goge wannan hukunci sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu ya ga an wuce da gawa sai wasu mutane suka miƙe sai ya ce ku zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka zo wucewa da gawa yana miƙewa to amma daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya goge wannan hukuncin saboda ka idan aka ga gawa ba sai an miƙe ba mun gane Allah ya gane da wannan kuma yake cewa wai Allah ya kara mu malam rayuwa mai albarka amin malam menene hukuncin wanda yake wasa da sallah shi kanshi ya san hukuncin shi wanda yake wasa da sallah kuma musulmi ne shi ya san hukuncin sa ya san hukuncin sa idan mutum baya sallah a musulunci aka ga bai yi kuma ya balaga to hukuncin sa ɗayan biyu ne ko dai ya zama ya musa samuwar sallah da wajibcinta ko kuma ya kasance a saboda kawai kasala da lalaci da sharhuliya da ɗaukar kai irin na zamani sai mutum ya daina sallah na farko malamai sun ittifaki akan cewa qat'an ba musulmi bane mutumin da baya sallah aka ce me yasa baka sallah yace shi sallah ba wajiba bace a wajen shi kaman irin mutanen da aka samu wanda suke cewa Allah ya ce wa aqimus sala ku tsaye da sallah ku daina yi kenan kaji wani tunkumin jahilcin larabci wai aqimu wai ku tsaida tsayarwa wai ta addini yi kenan alhali ba larabe idan ya ce aqama alaihi ko aqamahu to ana nufin kayi tsayuwar mai daka ka rike abin nan ka tamamau shi ne ake nufi da al-iqama to shi ne Allah ta'ala ya ce wa aqimus sala amma tunda su ƴan fassara al-qur'ani ne da hausa sun zata al-qur'ani ba haushi ne akwai masu fassara Qur'ani da Hausa suke daukawa Qur'ani ba Hausa ko da aka ce a tsayi da sallah ana nufin ayita a tsayi akan ta a dukufa ka ayi wasa da ita to kaga waɗannan qat'an in aka yanke musu hanzari bayan an tabbatar musu da hujja aka bincika aka ga ba jahilci bane da gangan suke yi aka musu wa'azi suka ki to wannan kafirai ne hukuncin su riddaddu ne su in akwai hukumar musulunci za ta ba su kwana uku a umarce su da su yi sallah idan ba su yi sallah ba bayan kwana uku za a kashe su a matsayin anna baya halasta a yi musu wanka baya halasta a musu sallah baya halasta a rufe su a makabartar musulmi haramun ne wani musulmi ya buɗe baki ya ce Allah ya gafarta musu sannan na biyu waɗanda suke ba su sallah amma saboda lalaci waɗannan malamai sun yi saɓani a kansu wasu malaman suka ce kafirai ne wasu kuma suka ce a fasikai ne idan suka ki yin sallan nan kwana uku su ma za a kashe su amma za a kashe su ne haddan lariddata hukuncinsu kamar hukuncin mutumin da ya zina aka jefe shi amma ya halasta za a iya musu wanka a musu sallah a rufe su a makabartar musulmi kuma wannan fa tawai ita take sallah saboda mahimmancinta a cikin ibadu kakaf na musulunci ba wanda aka ce ya waye in ba ita ba sallah yara tun suna shekara bakwai aka ce su kuma idan suka kai goma ba su yi ba aka ce a zane su amma ba inda aka ce yaro su yi azumi ana sa yara su yi azumi ko kuma ana barin su yi azumi ne saboda me saboda tarbiyya wa yanfa'u al-adabu al-ahdatha fi sighari وليس ينفع عند الشيبة الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب تربية تنا أنفانا ياروني إذن ينا كرمي أما تربية باتا أنفانا متنبا ينا جرما سيما كعبند ما لما لا رب تسكي تمشع التشبيه الضمني yace ai bishiyo itatuwa suna tankaruwa ne idan suna danye rassa suna tankaruwa idan suna danye amma idan ka basu suka bushe to shikenan sai dai a balla su la tasu an adabi as-saghir wa in shaqa alama at-ta'ab wa da'il kabir bi sha'nihi kabir al-kabir an al-adab haka shi kakkai saka ci gaba da tarbiyyar yaro ko da zai yi kuka game da radadin tarbiyyar da kake masa sa shi kuka domin kai ya saka kuka nan gaba sa shi kuka a yanzu domin shi ma kai ya kuka da kai nan gaba shine wa in shaka alama ta'ab to shi yasa ake sa yara su yi azumi ake ba su dama su yi azumi shi yasa ba laifi bane dan yaro dan karami ya dau azumi daga asubahi zuwa sha biyu ya karya amma karfafe shi a ce yayi rabi maman shi da baban shi da yayyen shi su zuga shi su ce ai kai rabi gobe idan ya sake kaiwa sha biyu sai a hada mai daya tarbiyya ce mai kyau to amma tarbiyya ta sallah aka ce idan ya kai goma bai ba azane shi saboda muhimmancin sallah saboda muhimmancin sallah ko rashin lafiya mutum yake yi ba a yafe masa ba har sai ya kai matsayin da baya gane kowa a wannan lokacin ne ba za a ce masa ya salla ba domin ka ce mai ya salla bai san ma abin da kake ce masa ba amma ma damar ya hissu bi aqlihi yana jin hankalinsa a tare da shi yana gane man ya ci alaihi wa man yazhabu wanda zai zo gaban sa kuma ya tafi to yu'maru bis salah za a ce masa ya salla shi yasa kada kana jinyar wani ya kai wani mataki ka ce wai kana tausaya masa wai ba zai yi sallah ba a duk lokacin da aka kira sallah ka zo ka sa shi ya sallah in sai ka mishi alwala ma ka masa in sai ka taimaka masa da abin taimama ko kai zaka masa taimama ka masa in ya kai matsayin da ma ba ne masa taimama a sa shi ya sallah ta hanyar imani yana nuna da ka saboda muhimmancin sallah ya kai dan uwa me yasa ne ka lafiya kai kalau a kira sallah kana ji makaho ya zo fa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ba aikin Allah ni makaho ne ba ni da dan jagora da zai rika kawo ni masallaci salatul jama'a fa manzon sallallahu alaihi wasallam yace masa kaje ka kai sallah a gida hayya tafi manzon sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace atasma'u nida'a in an kira sallah kana ji yace ina ji ya ma aikin Allah manzon sallallahu alaihi wasallam yace fa'ajib ka amsa ka zo masallaci saboda muhimmancin sallah to ya zai Allah ya baka lafiya ya baka hankali ya baka kafafuwa amma ba za ka yi sallah ba saboda ka halaka ce kake ganewa ta farko ta mutum yi wasa da sallah fakkon halakan mutum kenan kuma manzo Allah su sabe ya ce ai tun qad'u al islam urwatan urwatan za a fara za a rika warware igiyoyin musulunci da suka kulle mutum suka sa shi ya zama musulmi igiya bayan igiya annabi su sabe ya ce wa awwalu urwa al islam tunqadu al hukm igiya fakko da za a fara warwarewa ta musulunci ita ce a daina yin hukunci a kotu da shari'a Allah in ka je kotu sai a jawo maka wani abu na daban a maka hukunci da shi ba shari'ar musulunci to abu na farko ke sannan manzo Allah sama yace wa akhiru uqal islam tunqad as-salah karshen igiyar da musulmai za su warware su daina yi su watsi da shi su watsi da ita ita ce igiyar sallah ranar da kaga musulmai sun daina sallah ba su damu da ita ba to sauran kirka huwa qahu Allah shi kyauta dajjal kawai ake jira yanzu Allah shi kyauta da ya juju wa majuju saboda ƴaƴan uwa musamman matasa ku ji tsoron Allah ba sai a Ramadan ba kun ga yadda kuke cika masallaci a Ramadan to ba za mu gushe ba muna muku nasiha idan Ramadan ya wuce ku ci gaba da ibada fa inna rabb Ramadan huwa rabb sa'il shuhur ubangijin Ramadan shine ubangijin sauran watanni huwa rabb sha'ban huwa rabb Ramadan wa rabb sha'ban Allah shine ubangijin Shawwal shine ubangijin Rabiul Awwal shine ubangijin Rabiul Akhir shine ubangijin Jumada al-Ula Jumada al-Akhira al-Muharram Safar kuma shine ubangijin Ramadan ya zakai ka bauta ma Allah fi Ramadan sannan wata da ibadatu fi ghairi Ramadan sadaka Allah ya ganar da mu Allah ya shirye mu kuma a dauki gabanin yi ma juna nasiha kuna dan wani abu na dan shakatawa kai da kake da sauran imani kaga ɗan uwanka suna wasa ba za su tashi su sallah ba ka umarce su su sallah sannan wanda ya kubanta kai ci sune masu sana'ar hannu abin ya kuba da haushi da tausayi kaga mutun ya zo yana aikin kwadugo tun safi har yamma dubu dai za a bashi jiya nake tambayar wani labura nace nawa ake baka in ka tashi yace mun 2100 a ciki zai ci abinci a ciki zai yi komai wannan 1000 amma kuma yazo yana sallah ya tsawon yinin nan ba zai sallah sai an gama an tashi aiki sannan sai ya hada sallolin sa ya hada azhar da al'asr ya hada magriba da isha'i akwai inda ake zuba kankar har isha'i har karfe 10 dare saboda kankara ba a fara zuba shi a bashi amma ba su salla azhar ba ba su salla al'asr ba ba su salla magriba ba ba su salla isha'i ba sai sun gama wannan tiki sa din ajayi ajayi no sale wato yanzu da alda ajayi no sale aikin baban giwa sannan sai mutun yaje ya hada su kuma gabaki dai waɗannan sallolin da kila da wuya ya iya minti 10 ya bige su gabaki masu biye musu ku ji tsoron Allah direbobi direba ya rike kambun mutuwa ya ɗibo mutane zai je Sokoto zai je Kebbi zai je Abuja zai je Lagos amma ba yi da lokacin da zai tsaya ya salla an san halin da ake ciki a ƙasa akwai wuraren da ba a tsayawa ɗan shekarun baya ba a jade ba da daddare kawai sai ku yi fakin a dajin Allah ku fito da duma ku yi alola ku yi salla ba wani dadewa aka yi amma yanzu ba zai yiwu ba to amma za a ga gari ai za a ga gari me yasa idan an zo gari ba za ka tsaya a yi salla ba har ya zama fasinjan da zai ce a yi salla sai ya zama abin tsangwama a ga laifinsa direba ya ga laifinsa sauran fasinjoji yan uwansa su ga laifinsa daidai wannan lokacin fa a hannun Allah kuke kowa a hannun Allah yake amma kun fi shiga haɗari domin idan wannan kambun mutuwar ya kubce to sai dai Allah idan mota ta kubce kawai miƙa ma Allah komai ake to ya za a yi wasa shi yasa ya kamata direbobi daidai lokacin da za su shiga mota kaga kidan nan da suke sama mutane wallahi ana mota aka sa kida za a yi tafiya wallahi ka ce aka shi akwai bawan Allah da muke kyautata masa zato babban mutum ne a nan jihar Kaduna ya rasu wani lokaci hada mun mota yi wani na kusa da shi yana bani labari yace da aka zo aka dau aka zo aka dauga washi motar tana bayan motar ta gama juya amma kaset din motar shi bai mutu yana sauraron Abdulbasit Abdulsamad daga garin su zai tafi Kaduna mota ta kwace mishi ya hada ya mutu amma kaset din motar bai mutu ba ana sauraron Abdulbasit to ka ga ka kaddara cewa dan asharan ne yake saurara ko kuma wani cikin waɗannan banzayen na abin na turawa ko kuma bakaken turawa ba shi bane to da ka muji tsoron Allah kada ana mota a zo ka sa kida kana ciki ka hana hakkin ka ne kudi ka biya dan wa aka sa wannan kida ba dan jin dadin ka ba entertainment ko sai ka ce kaya bai baka so shikenan Allah ya shirye mu Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon gyara waɗannan halaye na mu za mu tashi aya ta 24 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce qala habitu ba'dukum li ba'd
a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala habitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin
bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala yace qala habitu ba'dukum li ba'din 'adu Allah ta'ala yace ihbitu ku sauka ba'dukum li ba'din 'adu sashin ku da sashi kuna gaba da juna wa lakum fil ardi mustaqarrun kuma lalle kuna da wata matabbata da akai ma lokaci a cikin duniya a ƙasa wa mata'un ilahin kuma kuna da wani jin daɗi wanda aka sa ma lokaci wannan aya malaman tafsiri sun tattauna akan ta alal aqalli akwai maganganu guda uku su suka fi ƙarfi da malamai suka ambata sannan kuma a cikin maganganu uku akwai maganar tafi ƙarfi duka gabaki ɗaya magana ta farko Allah ta'ala ya ce qala habitu, Allah ta'ala ya ce ku sauka, maza ku sauka. Sai suka ce wannan dhamirin na ihbitu ya kunshi halittu uku: halitta ta farko annabi Adam, halitta ta biyu matarsa Hawwa, halitta ta uku macijiya. Malamai suka ce wannan kauli yana da rauni, domin duk ayoyin Alkur'ani da suke bada labarin annabi Adam da zamansa a aljanna, babu wata aya da ta zo ta bayanin macijiya. To amma su kuma malaman da suka ce macijiya sun kalli wasu hadisai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna gabar da ke tsakanin ɗan Adam da macizai. Har akwai hadisin da manzon Allah sai ya ce duk wanda ya ga maciji bai kashe shi ba, bana tare da shi, baya tare da ku. Akwai hadisin da manzon Allah sai yake cewa macizai tunda muka zauna da su ba mu sulhu da su ba, saboda duk wanda ya kansu ya kashe su. To sai suka kalli irin waɗannan hadisai, sai suka ce waɗanda aka saukar da su daga aljanna su ne annabi Adam da matarsa Hawwa'u da macijiya, za su zo su zauna a ban ƙasa suna gaba da juna. Duk inda maciji ya ga ɗan Adam gudu yake, kuma neman sa'a yake. Wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam riwaya sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud da sanadi sahihi, annabi sama yana zaune a wani kogo da shi da sahabbansa, yana karantar da su Alkur'ani da Sunna. Sai aka saukar da wal mursalati urfa fal asifati asfa, annabi sama yana karanta musu wal mursalati urfa, sai kawai maciji ya bayyana. Sahabbai fa suka tashi, mai dutse na yi, mai maciji na kai, mai sanda na yi, mai takalmi na bugu. Sai macijiyan nan ta je ta gudu, sai ta shige ramanta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsiratar da ku daga sharrinta, Allah ya tsiratar da ita daga sharrinku. Kaga sharrin ku shine ku kashe ta, sharrin ta kuma me, ta cutar da ku ta hanyar sara ko ta muku feshi. To waɗannan malaman hujja suke nan. To amma malamai suka ce a cikin kissa annabi Adam kwata-kwata da Allah ta'ala ya bada a cikin surorin da aka ambaci kissa annabi Adam alayhi salam, babu wata aya ƙwara ɗaya da Allah ya faɗi macijiya a ciki. To wannan magana ta farko. Magana ta biyu, suka ce waɗanda Allah yake nufin su sauka mutum uku ne dai har yanzu, ko kuma halittu uku: na farko Iblis, na biyu Adam, na uku Hawwa. Su ne aka ce ihbitu. Sai aka tambaye su aka ce ai Iblis tintini, an ce masa fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagiri. Ai tintina an kori Iblis daga aljanna, to ya za a yi kuma a sake shigar da shi ana? Sai suka ce eh, ai Allah ta'ala nan ya sake haɗa su ne domin a nuna korar da aka ma Iblis fa tana nan. Kuma an sake faɗin Iblis ne a nan saboda yanzu an kori, an sako da annabi Adam alayhi salam, kuma za su zo duniya su ci gaba da rayuwa ta gaba a tsakanin annabi Adam alayhi salam da Hawwa matarsa a tare kenan, sannan a gefe guda kuma Iblis. Wannan fassara tana da ƙarfi, malaman tafsiri da yawa sun goyi bayanta cewa waɗanda ake nufi da ihbitu ana nufin Adam da Hawwa'u da Iblis. Abin da ya ƙarfafi wannan faɗin Allah ta'ala ba'dukum li ba'din adu, sashin ku da sashi a matsayin abokan gaba. Iblis abokin gaba ne, kuma Allah ya faɗa ma annabi Adam alayhi salam tun a can ko: wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Kaga Allah ya faɗa ma annabi Adam alayhi salam annabi Adam Iblis abokin gabansa. Sannan kuma Allah ta'ala a wani wajen ya ce inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, lalle Iblis abokin gaban ku ne, ku rike shi a matsayin abokin gaba. Sannan Allah ta'ala ya ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lidh-dhalimin badala. Yanzu za ku rike Iblis da shi da zuriyarsa a matsayin majibinta masoya, wa hum lakum aduwwun alhali su abokan gaban ku ne. Kaga duk waɗannan ayoyin suna goyen bayan wannan tafsirin da ke cewa waɗanda ake ce masu sauka a wannan ayar daga aljanna annabi Adam ne da Hawwa'u, sannan kuma da Iblis a gefe. Sai magana ta uku, suka ce da Allah ta'ala ya ce ihbitu minha, ihbitu ba'dukum li ba'din adu aka ce a sauka suka ce annabi adamu ake nufi da zuriyarsa da matarsa hawwa su ne ake nufi to amma lokacin ba zuriya ko to sai suka ba da amsa suka ce eh Allah ya riga ya kaddara waɗanda annabi adamu alaihi salam za ya haifa su zama zuriyarsa tun daga ƴaƴansa na tsatso zuwa jikokinsa zuwa ƴaƴan jikokinsa zuwa tattaba kunninsa zuwa inhinhin ɗinsa har zuwa ƙarshen wanda za a halitta a ban ƙasa a matsayin wanda nasabarsa ke kaiwa zuwa ga annabi adamu alaihi salam kuma tabbas ƴaƴan annabi adamu alaihi salam za su zo su yi rayuwar gaba a tsakanin junansu wata ayar Allah madaukakin sarki ai cewa yake yi waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru Allah yace muka sanya sashin ku ya zama fitina ga sashi mun yi haka ne domin mu gwada ku mu ga za ku jure ashe kaga akwai gaba tsakanin ƴan adam isu kuma wani abin da ke sheda ga wannan tafsirin cewa zuriya annabi adam haddasu aka saukar din ababan da suka gudana na tarihi na yaƙe-yaƙe da kisan kai da aka rika yi a yakajuna tsakanin ƴaƴan annabi adam alaihi salam kaga ba'dukum li ba'din adu ce to waɗannan tafsiran guda biyu da na biyu da na uku sun fi ƙarfi cewa waɗanda aka kora waɗanda aka saukar da su ana nufin ko dai annabi adam da hawwa'u da iblis wannan fassara tana da kyau sosai fassara ta bi kuma mai ƙarfi ita ce fassara cewa waɗanda ake nufin su sako annabi adam da hawwa'u a tsakansu kuma da ƴaƴansu waɗanda Allah ya kaddara zai halitta waɗannan fassarorin guda biyu suna nan kuma dukkaninsu za su iya ɗauka fassara ayar za a iya fassara ayar da su kaga a wani wajen ai a bakara cewa Allah ya fa azallahu shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kusan in wannan ayat ta cikin suratul a'raf ita ce a cikin suratul baqara fa azallahu shaytanu anha sai shaydan iblis ya zamar da annabi adam alayhi salam daga hanin da aka masa na cin bishiya fa akhrajahuma mimma kana fihi sai iblis ya zama sanadiyar fitar da annabi adam da hawwa'u daga abin da suka kasance a cikin sa na aljanna da jin dadin cikin ta wa qulna Allah yace sai muka ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka sashin ku da sashi a matsayin abokanan gaba wa lakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da matabbata da za ku yi a ban ƙasa wa mata'un ila hin sannan kuma kuna da wani lokaci da Allah ya diba muku duka za a nan da ƙasar gabaki ɗaya kowa ya mutu ya zama babu wanda yake rayuwa a ban ƙasa kun gani babban malami al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa wal khitab li adam wa zawjihi wa iblis wannan fassara wannan aya tana magana ne da annabi adam da iblis da kuma mata annabi adam hawwa su ne ake ce masa sakko iblis dama an kore shi tintini to yanzu ana karfafa koren cewa ba ka dafa mahalli aljanna tunda ka zuga annabi adam alaihi salam da hawwa suka ci bishiyar da aka hana su to su ma za su bi ka su ma su sakko ku zauna a ƙasa ku ci gaba da rayuwa a ƙasa ai noma ai kafintanci aje office duk wani aikin wahala ai wanda ya jure ya bi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gidan na wahala to sai ya koma gidansa na asali gidan jin daɗi wanda kuma ya zaɓa ya more a duniya kuma alhali babu morewa a ciki domin Allah ta'ala cewa wa mata'un ilahi malamai suka ce an ce mata shine jin daɗi wanda aka yi masa lokaci ko ba a ce ilahin ba يا قوم انما هذه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار حق مؤمن آل فرعون يجي كو يجي يا كو متانينا انما هذه الدنيا متاع wannan rayuwar duniya wani dan jin dadi ne mata shi yasa ai abinda kake amfani da shi a gida ake ce mishi mata wuka da ake yanka da ita mata'un ce tukunya da ake dora girki da ita mata'un ce murhu da ake daura girki a cikin da shi mata'un ne, allura da kake yin saka kake dinki da ita mata'un ce. Me yasa da aka ce musu mata'a? Amti'a jami'i, saboda suna da iyaka. In allura ce za ta balle, in muka ce za ta dakushi, ta ma balle wata rana. Ka gama ta. To kaga waɗanda ake magana da su, in ji al-allama tubna ashum, mutum uku ne ko halittu uku, Adam da matarsa Hawwa alayhi assalam, sai kuma a gefe guda Iblis. Shine sai ya ci gaba da cewa wal amru taqwiniyyun, da Allah ya ce musu ihbitu, umurni ne na ba shari'a ba, ba umurni ne na shari'a ba, umurni ne na kaddara. Allah ya ba su umurni, amma umurni na kaddarawa. Allah yana cewa ku sako ƙasa haka muka kaddara muku. Shi umarni kala biyu, akwai abin da ake ce mishi al'amru shar'iyyu dini, akwai al'amru al-qadariyyu al-kauni. Al'amru al-kauni al-qadari, ko kayi ko baka, ko ka san shi ko baka san shi ba, sai ya faru da kai. Ko ka so, Allah ya riga ya kaddara. Amma al'amru shar'i shine abin da aka samu a harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ta'ala ya bada umarnin cewa ai, kaman cewa ai sallah, kaman cewa ai azumi, kaman cewa abi iyaye a kyautata musu, kaman cewa abi shuwagabanni ai musu ladabi, ai musu biyayya, kaman ce ma shuwagabanni da aka yi a siya adalci, su riƙe amana, su zama masu gaskiya, kar su yi zalunci. Kaga duka waɗannan awamir ne shar'iyya diniya, in mutum bai yi su ba Allah zai kama shi. Amma umarni na Allah da ake ce mishi takwini ko kauni ko kadari, to wannan abin da Allah ya riga ya sa ka sai kai. To kaga shine wannan. So da haka umarni ne Allah madaukakin sarki ya ba su. Sannan ya ce wa bihi sara Adamu wa zawjuhu wa Iblis min sukkanil ard. Da wannan umarnin da Allah ya ba Annabi Adam, umarni na kaunu da Hawwa'u matarsa da kuma Iblis, to da shi ne su ukun suka zama ashe su ne mazauna duniyan nan. Har Iblis mazaunin duniya ne, a duniyan nan yake, a ƙasar nan ta, a ƙasa yake, a ƙasa yake, a ƙasa yake, da shi da zuriyarsa a ƙasa suke, a ƙasa suke. To kaga shi ne wannan. Shine sai ya ce wa hadha at-takwini yata'akkadat bihi al-adawatu al-jibilliyyatu as-sabiqa. Wannan umarnin da Allah ya bada ya ce ku zo ku yi rayuwar ku daidai niya da Adam da zuriyarsa da Iblis da zuriyarsa. Wannan umarnin da Allah ya ba su na su sako duniya, to shine ya tabbatar da wannan gaba wacce take tsohuwa, sai aka jaddada ta. Dama cincin Allah da ya halarci Annabi Adam da Iblis, to abokanan gaban juna ne, ba sa ga maciji. To yanzu kuma gashi Allah ta'ala ya zo ya ce musu su zo su sauka ban ƙasa su yi rayuwa a ciki, kaga ya gaba za ta zama. Kaga sai Allah, a daji guda ne akwai zaki kuma akwai barewa, wace irin rayuwa za su yi? Kowa na neman sa'a, kowa ne. Barewa na neman sa'a ta gudu daga wa? Daga zaki. Zaki yana neman sa'a barewa, shi kuma ya ne? Ya kame ta ya cinye ta, domin babu naman da ya fi masa daɗi kamar naman ta. Ko irin rayuwar kenan da za a zo a yi da Iblis da Annabi Adam da zuriyarsa a ban ƙasa. Kuma dukkaninsu kowa Allah ya kaddara masa ya zauna a ƙasa. To kaka tsara kaka. Sannan wazadat, wannan gabar farasahat wazadat, gaba ta tabbata kuma ta ƙaru. An zo an zama yan waje ɗaya, shi yasa da ka gina gida ba ka yi zikiri ba, to Iblis zai shige gida, saboda abokin gaban ka ne, ya ji ya ci gaba da tsiyatakunsa a cikin gidan. Da ka yi aure ba ka zikiri ba, ka bi shari'a ba, to Iblis zai zama mijin matar. Da an kawo maka abinci baka ambaci Allah ba, to Iblis zai cinye abincin, Allah zai ɗeba albarka, kai ta cin abincin baka koshi ba. Za ka yi bacci, ka je ka shimfiɗa abin kwanciya, baka ambaci Allah ba, baka yi alwala ba, baka kwanta ta ɓangaren dama ba, to Iblis zai ce mun samu wajen kwana, sai ku kwanta tare da shi. Shi kuma Iblis da zuriyarsa dama makaskanta ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ko gida ba sa iya ginawa, ko gida ba sa iya ginawa, sai yan Adam sun gina su shige. Wajen kwanciyarsu bayi ne da bola da wajen kazanta, duk inda kazanta take. Shi yasa in zaka yi addu'a aka ce ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is, zaka shiga ban daki. Malamai suka ce al-khubuth shi abin nan shedanu maza, al-khaba'is shedanu mata. Sannan idan ka zo zaka ci abinci baka ce bismillah ba, sai shedan sai ya ce hunal ma'akalu wal mashrabu wal mabit, lalle ku mun samu wajen ci, mun samu wajen sha, mun samu wajen kwana. Amma idan ka ambaci Allah sai ya ce la ma'akala wala mashraba wala mabita, ce ba wajen cin mu anan, ba abin shan mu anan, babu wajen kwanan mu anan, shikenan sai ya gaba. Haji tsamin Allah subhanahu wataala, zaka rayi da shi ba'dukum li ba'din adu, yana neman sa'a ka kai ma kana neman sa'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace idan ka ambaci Allah subhanahu wataala to tasagara iblisu hatta yasira mithla dhubab, idan ka ambaci Allah sai Iblis ya takure ya takure ya takure ya matse ya matse ya tsumbure ya zama kamar kuda. Amma idan baka ambaci Allah ba to takabara hatta yasira mithla aljabal, sai ya kumbura ya kumbura ya kumbura har sai ya zama kamar dutse. Hadisi ne sahihi. To kaga ba'dukum li ba'din adu, kenan zaka zo ka zauna da Iblis a ban kasa a matsayin sashin kuna gaba da sashi, ba ku kaunarsa baya kaunar ku. Al-Allama Ibn Ashur yace wal murad bil ba'd al ba'd al mukhalif fil jins, da Allah ta'ala ce ba'dukum li ba'din adu, sashin ku da sashi. To al ba'dun farko ba shi bane al ba'd al-thani, sun saba a jinsin halitta. Shine sai ya ce wa id qad kanat al adawatu takwiniyyah, sai ya ce fa ahadul ba'dayni huwa adamu wa zawjuhu, sashin farko shine annabi adam da matarsa a gefen dama, wal ba'dul akhar huwa iblis, ɗayan sashin kuma shine iblis a gefen hagu. Shine ba'dukum li ba'din adu, sashin ku ga sashi abokanan gawa. Wannan sashin na dama annabi adam da hawwa'u da kuma waɗanda Allah ya kaddara na zuriyarsu suna gaba da ɓangaren hagu iblis da zuriyarsa, domin iblis ma yana da zuriya, da zuriya yana da zuriya, yana da ƴaƴa, kuma kullum baza su yake su je su yi aiki, ai ba shi kaɗai yake wannan aikin da yake ba. Kuma iblis ɗin nan kullum bai bacci, bai bacci. Wani almajirin al-Imam Hassan al-Basri yazo ya tambaye shi yace ayanamu iblis, yace ala gafata malum wai iblis ko na bacci, sai yace launama lastarahna, yace ai da iblis yana bacci da mun dan huta, amma bai bacci, kullun idan shi na nan hudu ba bi ba. Allah shi kyauta, kaga mu ma bai kamata mu masa bacci bace. Wa id kanat hadhihi al-adawatu takwiniyatan baina aslai jinsaini, tunda wannan gabar ta kasance Allah ya riga ya kaddara ta a tsakanin jinsunan nan guda biyu na annabi Adam da matarsa a gefe guda kuma da Iblis, to me kamata? Kanat mawrusatan fi naslaihima, to wannan gabar kuma za ta zama gadajiya tunda ta asali ce, to kuma gaba ce da za a gada, gadajiyar gaba. والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا كل وسوسة تأتيهم من قبله. دليل وانا بيان دا الله يكي منا ينا تنا تدموني أكن شوا غابان نم فتنان تنا تدمو أكي وانا غابد دكي تكان أمد جنس إبليس تنانا سبو دا حق قدم صورار دكا واني كو كنتو دا أي كييدا وينزوتيا دا إبليس ديرك أمانا كم بيش. وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس أسن ونن عداوة أم بممنتا ونن قابر تافارين تسندير من تسندير حسد إبليس يا مبابا annabi adam alaihi salam ya za ai Allah ya fifita baban mu annabi adam akan sa ya za ai a ce ya baban mu sujada yayi hasada yayi kyashi yake baban mu annabi adam to shike thumma sa'at wa tashajjarat fa sa'at adawatan tammatan fi sa'iri nawahi alwujud daga nan sai wannan gaba ta fantsama ta yadu ta yi rassa har ta shiga sauran halittu na ƴaƴan annabi adam alaihi salam fa hiya mumbassatun fi tafkiri wal jasad wannan gaba tana nan a jiki da kuma tunani a jiki da tunani tana nan ba za ta zama ba ta nan ba sannan wa muqtadiyatan tamamat tanafuri bainan nawa'aini sannan kuma wannan gabar tana nuna har abada ba za a hadu ba tsakanin iblis da zuriyarsa da kuma annabi adam da zuriyarsa ba za a taba haduwa ba shi yasa duk ranar da kai yadda ku hade da iblis to ka je ka hadu da makiyanka waɗanda Allah ya maka gargadi a game da su Allah bai hada ku ba ya raba ku kuma yayi ma bayani cewa kar ku hadu amma kai sai kai shaku latin bangaro ka ce a ai ɗan uwan kai to kaga duk abin da ya biyo baya ka zargi wani ba za ka zargi kowa ba domin amma bayani an yi maka bayani filla filla an yanke maka hanzari an ce maka gashi wannan abokin gaban ka ne kuma Allah madaukaki suke ce fattakhidhuhu aduwwa ku dubo wannan ayar inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa lallai shaitan iblis abokin gaban ku ne sai Allah bai tsaya nan ba sai ce fattakhidhuhu aduwwa ku rike shi a matsayin abokin gaba ku rike shi a matsayin abokin gaba kar ku yi wasa da shi na faɗa mana nan rannan balarabe yana cewa idza kana aduwwuka namla fala tanamla ko abokin gaban ka turuwa ne to kar kai bacci game da shi yana nan kullun shi bai bacci game da kai to kai dan me za ka yi bacci game da shi ko iblis ke da shine sai yake cewa id qad kanat nufusu shayatin da'iyatan ila sharri bil jibilla tunda ya kasance su rayukan kedanu Allah ya halice su akan sharri ne ta ayyana anna aql al insan munsarifun bi jibillatihi ila al khayr to ya zama tilas kenan kwakwalwar dan adam ta zama halittar ta ita kuma an karkatar da ita zuwa ga al khayr iblis da zuriyarsa su an halice su daga sharri su ƴan sharri ne zalla to kaga me ya kamata hankalin dan adam ya zama shi kuma ya karkata zuwa ga alkhair tunda Allah ya ce kishiyoyin juna ne su me kishi ya alheri sharri me kishi ya sharri alkhair to iblis da zuriyarsa su Allah ya halice su rayukansu na sharri to kai kuma dan adam ya kamata kwakwalwarka ta zama ta me ya zama ta alkhair walakinnahu mu'arradun liwaswasati shayatin sai dai kuma wani abin damuwa an bijirar da dan adam zuwa ga waswasin iblis shi yasa sai kaga dan adam ya rikice ya zo yana aikata wasu ayyuka ko iblis din ya bayyana sai haka iblis ya bayyana to wani aikin da dan adam yake sai dai haka ka gani amma asalin dan adam mutumin kirki asalin dan adam salihi ne inni khalaqtu ibadi hunafa kullu mauludin yuladu ala alfitra kaga asali ke to me yasa malaman mu na riwaya da ba da sheda suke bincike akan dan adam in kowa mutumin kirki ne saboda wancan waswasin na iblis da yake tsoma dan adam a ciki shi yasa idan ka kawo riwaya ba za a karba ba sai an yi bincike kanka in ka zo zaka nemi aure saboda akwai waswasin iblis sai an yi bincike kanka idan aka zo zaka ba da sheda ba za ka ba da shedan nan kai tsaye ba sai an yi bincike kanka saboda kana iya yana iya yuwa iblis ya sa maka waswasi ya lalata ka amma asali kai mutumin kirki mun gane kun ga shine wannan sashin ku da sashi ya zama abin nan a guguje malam ibn al-usaymin rahmatullahi alayhi yace da Allah yace wa lakum fil ardi mustaqarr to Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna cewa babu inda dan adam zai rayu in ba kasa shi yasa Allah ta'ala ya ce alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata da ranka da baka da rai ba inda ya fi cancanta ka zauna sai a kasa kasa ita ce ta sannan kuma wannan aya tana tabbatar mana da cewa ashe la baqa'a lil insani dan adam ba yi da dawwama dan adam ba zai wanzu a ban kasa ba Allah bai yi wannan duniyar a zauna ba shi yasa ka san dalilin da yasa ake kukan mutuwa sabo sabo kawai ke sa a mutu ai kuka an an mutu sabo an saba da ganin wane yanzu za a daina ganin sa sabo an saba da wane na jiyar da wasu dadi to yanzu dadin nan ba shi sabo an saba da dadin shine amma kowa ya san baban shi sai ya mutu kuma ya tabbatar da dan sa sai ya mutu kuma mutun ya tabbatar da sai matarsa ta mutu kuma mata ta tabbatar da sai mijinta ya mutu domin Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi zuwa wani lokaci shi yasa suke cewa manzala sun yake cewa ahbib man shi'ita fa innaka mufariqu wanda kaga dama ka so amma ka sani zaka rabu da shi wanda kake so ka so amma ka sani wata rana zaka rabu da shi kana san shi za a zo a dauke shi zai mutu kai ma kafin lokacin ka yi zo amma ina ake fatan a hadu shine al mustaqarru al abadi wa inna al akhirata hiya darul qara lahira ita ce gidan tabbata shi yasa mai hankali shine wanda ya gina lahirarsa gidan tabbata domin ya samu ba ya zo ya zauna ya ta gina duniya duk abin da zaka yi a duniyar nan to karkatuno da walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.